Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2017.
Yanzu yin zanzu an ce za a protest government ya ce a hana. Manyan mutanen nan yaran su suna cikin gida. Ba wanda ake zo ana rufe insu. Ga mutane talakawa nan kan titi. Ba su da kuɗin da za su yi wannan. Azo a rufe ɗayan su haka za kalis da takeici haka za su zo su mutu.
To wasu mata kenan a jihar Kano da suka so yin tattaki don nuna damuwar su akan yadda ake wa yara ƙanana da mata fyaɗe amma kuma aka hana su. Haka zalika wata kungiyar matasa ita kuma ta gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ginin Majalisar Dokokin Najeriya. To ko menene dalili?
Bukatun mu shekara 35 mutun ya iya samu takara na shugaban kasa a Najeriya.
To za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin mataki kuka ga ya kamata al'umma ta dauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata, ganin cewa mata sun so yin zanga-zanga akan wannan batun a Kano amma hukumomi suka hana su. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Amma sauraro barkamu da warhaka. Siriki kuma mai bada shawara na kuddukun da shugaba Donald Trump Jared Kushner ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni uku a keɓe a yau Talata daga wajen kwamitin tsaro na Majalisar Amurka a matsayin bangaren binciken gano ko Rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin Amurka da aka yi a shekarar da ta gabata. Babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin da shi Kushner ya yi har ya zuwa yanzu, wanda ya biyo bayan cewar da ya yi shi kansa ko wani a kwamitin kamfe na Trump bai haɗa kai da Rasha ba wajen taimakawa Trump ya kada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar Republican Mike Conaway ya ce, na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya kai tsaye ba kwana-kwana, mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa, har ma da ƙoƙarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba waɗanda ba mu tambaye shi ba. Ina yi masa godiya da yanda ya ɗauki kansa a wannan safiya wajen nuna ƙwarewa. Wani babban ɗan jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya cewa ya yi zaman jin batun ya yi amfani kuma ya yaba da yadda Kushner shi da kansa ya nuna sha'awarsa da ya zo ya yi bayani a yau.
Ana kyautata zaton 'yan majalisar wakilan Amurka za su ba da izinin ƙaƙabawa Rasha takunkumi a yau Talata sakamakon katsalandan da ta yi a zaben shugaban ƙasa Amurka na bara. A lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da Trump zai ɗauka na sassauta hukuncin da za a yanke wa Rasha. Tuni dai majalisar dattijai ta amince da tata dokar. A dukkan majalisan biyu, 'yan majalisan na kira da a ba su wa'adin tsawon kwanaki 30 don kada kura'a akan duk wani yunkuri da Trump zai yi na ɗage takunkumin na Rasha, kamar rufe rugunan gidaje biyu na Rasha da tsohon shugaba Barack Obama ya yi saboda katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa. Trump ya kalubalanci hana shi yin gaban kansa wajen ɗaukan matakan sauƙaƙa takunkumin wanda aka ƙaƙabawa Rasha a ƙoƙarin da yake na sabunta abota da dangantaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Babu haƙiƙanin masaniyar ko zai saka hannu a kan dokar ko kuma zai yi watsi da ita, abinda zai jawo 'yan majalisar ta wato majalisar da kanta ta tsallake watsin da ya yi da ita. Ƙarshen dokar zai haɗa da takunkumi a kan Iran ko Koriya ta Arewa. Mai magana da yawun fadar White House Ms. Sarah Huckabee Sanders ta faɗawa manema labarai cewa Trump yana kallon matsayarsa ne a wancan lokacin. Ms. Sanders ta ce, ina tunani yana da mahimmanci a sani cewa Shugaban kasa yana goyon bayan takunkumin sosai da sosai akan waɗannan kasashen da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da su. A lokaci guda kuma yana so mu samu shiri mai kyau. Waɗannan abubuwan gaba daya suna da amfani ga shugaban kasa.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An caji direban babbar motar nan da ake zargi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 10 a jihar Texas kamar yadda takaddun kotun da aka bayyana a ranar Litinin suka nuna. An bayyana cewa mutumin dan shekaru 60 da haihuwa mai suna James Bradley Jr. daga Florida zai iya fuskantar hukuncin daurar rai da rai da ko kuma na kisa a cewar jami'ai. An tsare Bradley ne a San Antonio a ranar Lahadi bayan yan sanda sun gano gawarwakin mutane 8 a bayan babbar motar cikin tsananin zafi a wajen ajiyar motoci na kantin Walmart. Biyu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu daga baya yayin da sauran aka kai su asibiti kuma suna cikin mummunan yanayi. Bayan zafi da ya illata su, jami'ai sun ce suna fargabar yiwuwar karuwar yawan waɗanda za su mutu a sakamakon haɗarin. Kamar yadda kotun aikata manyan laifuka ta bayyana, Bradley ya bayyana jami'an gwamnatin tarayya masu gudanar da bincike cewa ya bayyana musu cewar ya tuko motar ne daga Shola a jihar Iowa zuwa Brownsville ta Texas kuma bai da masaniyar akwai mutane a cikin motar sai bayan ya tsaya a San Antonio.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja inda wasu matasa suka buƙaci ƴan majalisar dokokin Najeriya su rage yawan shekarun tsayawa takarar wasu mukamai ciki har da shugaban ƙasa. Wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka na da ƙarin bayani.
Who are you? Natura. Who are you? Natura. Who are you?
Zanga-zangar lumana ta 'yan kungiyar matasan nan dake da taken Not Too Young to Run inda suka yi dafifi a gaban majalisar dokokin Najeriya don matsalan lamba a rage shekarun takara a tsarin mulki. Naziri Galadanci na kan gaba a matasan inda ya bayyana mana manufarsu.
In ka lura tun daga lokacin da aka samu incin mulkin mallaka kasan nan tun daga 1960 manyan da suke kan rangaban mulki da su da 'ya'yansu da karnukansu har yau su suke gudanar da al'amuran mulki a Najeriya ko su ko ta hannun baya ko ta hannun gaba. Bukatun mu shekara 35 mutum ya iyaye samu takara na shugaban kasa a Najeriya zuwa shekara 30 dan takaran senator yayi a Najeriya, shekara 25 dan takaran House of Assembly da House of Reps su yi a Najeriya. Duk waɗannan abubuwa ababe ne wanda yake damun mu matasa. Idan matasa za su iya su yi zabe a shekaru 18, idan za a iya a amincewa matasa su yi aiki a Central Bank of Nigeria, matasa aiki a shekara 25 a NNPC wuraren da aka yadda da shi domin a amince da dukiyar kasan nan. To me zai hana mutane su yi zama shugabanni domin su samar da shugabanci mai wanzarwa wanda matasa za su doka su tabbatar cewa an samu zaman lafiya kasan nan?
Sunana Abbas Sek Maina. Ai matasa su suka gina kasan, shi baban gidan da kansa da sauran duk su tafawa balewa su sardauna su wa yanzu Tat Mainland Bridge da baban gida ya gina a wancan lokacin he was young da yake shugaban kasa. Yau gashi duk da yake ba matasa cikin gwamnati har yau an kasa Fort Milan Bridge. Kuma barin ga maka Buhari da ya zama minista na petrol lokacin da yake cikin karfinsa ya gina refineries a Kaduna, ya gina a Warri, kuma ya gina depot guda 22 a Najeriya. Yau shine shugaban kasar Najeriya, refineries din da ya gina duk ba su aiki mai kyau, ya kasa gyara su ma balle gina sabobi.
Matasan da yake rike da kwalaye kuma maza da mata sun lashi takobin zama a gaban majalisar har sai an biya musu bukata.
It's not about young people, it's about the future of this country. And they said
nan ma marubucin nan ne Chidi Onuma ke karfafawa matasan ta nuna wannan campaign din don duba ci gaban Najeriya ne a nan gaba. Onuma wanda ya rubuta littafin nan Dumu ƴan Biafra ne na da ra'ayin rashin daukar matakai da suka dace daga gwamnati kan ta'azzara lamura. Senator Dina Melaye da Abdulaziz Inyako sun tabbatar da cewa majalisa na daukar matakan share hawayen matasan. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To Barkan mu da Allah a gaida Sale Shehu Ashaka. A jihar Kano kuma mata da yawa sun so su gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna damuwarsu game da karuwar ayyukan fiyade ga mata da kananan yara a sassan jihar. Amma gwamnatin jihar Kano ta dakile wannan shirin. Ga karin bayani daga wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari.
Yaza yanzu an zo an ce za a yi protest government ya ce a hana. For what reason? Ni I'm disappointed kuma ni in a gani na ne zan yi. Duk abin da zai faru ya faru. Manyan mutanen nan yaran su suna cikin gida. Ba wanda ake zo ana rufin insu. Ga mutane talakawa nan kan titi. Ba su da kuɗin da za su yi wannan. A zo a rufin ɗan su haka za a kalisi da takaici haka za su zo su mutu.
Muna da right in fitowa mu protest akan duk abin da ba a gamsu da shi ba kuma akan wannan abu da ke faruwa a cikin al'umma. To wannan damar mu ce right din mu ne kuma dole mu fito.
Wasu daga cikin yara dalibai kenan da kuma iyayensu mata da suka so su yi tattakin da sanyin safiyar yau Talata dukuwa da yanayin ruwan sama da aka tashi da shi a birnin Kano da kewaye, amma jami'an ƴan sanda suka hana su. Dumbin mata ne dai suka fito domin yin tattakin daga Lugar Road zuwa gidan gwamnati zuwa majalisar dokoki kana zuwa fadar mai martaba sarkin Kano. Kungiyar tsafin ɗaliban kwalejin mata ta St. Louis da ke nan Kano ce ta shirya tattakin. Hajiya Aisha Ɗankani ita ce shugabar kungiyar.
Mun fito ne saboda abubuwan da suka dame mu da annobar fade da ya zama ruwan dare a cikin birnin Kano. Kuma duk al'umma da ta zauna ta zuba ido na cewa duk abin da ya faru babu ruwanta to ba za ta samu gyara da nasara a abubuwanta. Kuma iyaye su sa ido akan ƴaƴansu kuma su mu dogara da Allah.
Masu yunkurin wannan tattaki dai da bai samu nasara ba sun bayyana takaici game da mamakin matakin gwamnatin Kano na haramta musu wannan al'amari.
Wannan abun ba wai na mace guda ɗaya, duk wata mace da ta tashi a Kano wannan fa abin ya shafe ta. Ɗaɗanmu an hana su rayuwa.
Tafiya muka ce za mu yi domin kira ga wannan abin da musamman mu mata iyaye da abin ya dame mu, kuma mun san irin taimako da kuma irin abubuwan da muke gani da irin abubuwan da ake kawo mana wannan abin. Zan iya ce maka kamar mu mun fi gwamnati ma sanin abubuwan da suka faruwa akan fyaɗe.
Sai dai daraktan labaru na gwamnan Kano Salihu Tanko ya kasaina cewa
dalilai na tsaro da kasa yanayin da ake ciki a wannan ba shi ne hanya mafi ala ba. Abin da nake ba su shawara shi ne su zauna da su ajiyar shawararsu da gudunmawar da suke da shi domin a ga yadda za a magance matsalar.
Masana kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana barazanar da ayyukan fyaɗe ke yi wa al'umma musamman masu tasowa a daidai lokacin da alƙalamin yaran da wannan ta'ada ke shafa suke ƙaruwa. Dakta Safiya Alhakim Dutse da ke cikin waɗanda suka so yin wannan tattaki ta yi ƙarin haske.
Abinda ya kama tun daga 2016 January zuwa May, from abinda muka tara da ƴan asibitocin da muka bi muka ɗan yi ƙididdiga, an sami cases sama da 700 daga asibiti biyu, sama da cases 700. So ai kaga akwai babban matsala a haka. Baka so 47 yara ne of 0 to 10 years old. To kaga ya kamata a faɗakar mutane su san wannan al'amari ya wuce duk inda ake tsammani.
Hakan dai na nuna akwai bukatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda domin magance wannan matsala da take shafar kowa da kowa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin mataki ya kamata al'umma ta ɗauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata, ganin cewa mata sun so su yi zanga-zangar lumana a birnin Kano amma hukumomi suka hana su. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Jama'a masu sauraro, kamar dai yadda kuka ji a rahoton, wasu mata a birnin Kano sun so su yi zanga-zangar lumana akan yadda ake yi wa yara ƙanana da mata fyaɗe. amma kuma gwamnati ta hana su. To yau muna son mu ji ra'ayinku. Shin wane irin mataki ya kamata al'umma ta dauka game da annoban nan ta fyaɗe da ake wa yara? Abinda muke so mu ji kenan. Mun samu kira na farko daga Jos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Salisu ne daga Jos.
To Mallam Salisu, muna jin ka.
To ya kamata a bar mutane su bayyana bakin cikinsu akan damuwar da take damunsu. Tunda lokaci ne na demokradiya, dole mutum abin da yake damun shi ya fito ya bayyana. Ba hujja da za a ce ba za a bar su su yi zanga-zanga akan damuwarsu ba.
To kamar ta wannan annoba kuma fa ta ya kake gani ya kamata a tankari wannan batun?
Yato yana yin fitarsu da nuna damuwarsu akan abin da yake faruwa da su shi ne gwamnati ta zuba ido a kai. In san ya zama gana ƙasar nan duk ƙarfinka duk matsayinka da zanga-zanga da menene da rubuce-rubuce shi ne ake samun illa, shi ne ake samun damuwar magance abubuwan da suke damun jama'a.
To mun gode Mallam Salisu daga Jos. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana. Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Alhaji Musa, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya lau nake, alhamdulillah. Gaskiya wannan maudu'i ne da ka fito da shi, maudu'i ne da ke ciwon mutane towa kwarya. Kuma idan muka dauka abubuwan da ke faruwa Maryam Dauda, duk kamar yanzu a Najeriya, gaskiya al'amari zamu dora wa gwamnati laifi akan wannan matsala da ke faruwa na maganar fyaɗe din nan. Ita kanta hukumar 'yan sanda ta Najeriya ya kamata a ce tana kulawa akan irin wannan, amma za a binta kashi. Za ki ga an kama mutum ɗan shekara 80, ya yi wa yarinya ɗan shekara 8, shekara 7 fyaɗe, wai bayan kwana kaɗan sai ka ji an sake shi. Dole abu ya damu mutanen ƙasa. Da haka muna kira ga su kansu hukumar 'yan sanda da idan an kama abu tunda bai kamata al'umma su ɗauki doka a hannunsu ba. Idan an kai shi ga hukuma, hukuma ta rika tsaya tana hukunta waɗannan mutane. Idan aka yi haka za a samu cigaba. Amma gaskiya al'amari ya kamata a rika kyale mutane kamar yanzu zanga-zangar da mata suka so su yi a jihar Kano. Ya kamata a kyale su, faɗa abin da ke damunsu.
To mun gode Alhaji Musa Garo, har yanzu dai muna nan Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, barka da dare.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To kina tare da Isiya na kishin Najeriya, kuma garkuwar da ta shewa da wadansu da daga hawan kare garin kuma sofa jihar Kadunan Najeriya.
To Mallam Isiya, muna jin ka.
Gaskiya na ji mu biya Allah saka da alkhairi.
Amin amin.
Yawwa, sannan kuma na ji abin da ake tattaunawa akan ainihin fyaɗe da ake mai yara ku. Gaskiya al'amari yana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wata babban doka daga tarayya har zuwa jihohi. Duk wani mutumin da aka kama a yi na ɗaure hukunci zai dare ko kuma yana hukuncin kisai. Idan aka zai aka yi wannan tsari, insha Allah shi zai saka ga waɗanda suke zo su aikata wannan abubuwan.
To Mallam Isiya, su kuma daga fannin al'umma kuma fa wace irin gudunmuwa za ta bada, tunda kaga yanzu mata ne suka so su nuna damuwarsu amma kuma aka dakile su?
Na'am, to irin wannan gaskiya ya kamata a goya musu baya. Idan aka goya musu baya kuma al'umma cikin gari, dan Allah, kuma irin kayayyakin tufafin da ake bari yara suna sa, dan Allah a tsarki lura da irin tufafin da suke zani, da irin wayannan ma suna jawo irin wayannan mutane abubuwa.
To mun gode Mallam Isiya daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu sake komawa Jos.
Muna magana da Alhaji Babaji daga Jos, Kandahar, Gwanjo.
To Alhaji Babaji, muna jin ka.
To a game da wannan matsala ta wannan fyaɗe, dan Allah tsiyayen mata da kula da irin tufafin da ƴaƴan mata suke sakawa. Dan Allah ya dinga musu nasiya, su ko masu fyaɗin nan Allah Ubangiji ya dinga tona musu asiri. Allah ya wulakanta sun da kanan duniya in ba su daina ba. Dan duk wani lalata dan wani, shi ma Allah sai ya lalata ɗansa, albarkar zatin Allah. Saboda haka wallahi muna kira gare su daina, su ji tsoron Allah.
To mun gode Alhaji Babaji daga Jos. Yanzu kuma bari mu leƙa Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Wa alaikum salam, da Isiyaka Muhammad Dangata daga Dunga, jihar Taraba.
To Mallam Isiyaka Dangata, muna jin ka.
Maulidin da kuke magana dangane da fyaɗe, ina buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro hukuncin da ake wa 'yan fashi akan masu aikata wannan laifi na cadi.
Kamar wani irin hukunci kenan?
Hukuncin kisa.
To malam Isiyaka dan gata kenan daga Taraba, amma mun samu wani kira daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Wa alaikum salam. Kina magana da Alhaji Ruwa ce Basulube ne daga nan ga daga.
To muna jinka.
Eh ni ne ra'ayi ko ina ganin haddala yi hukuma saboda idan an kama mutane masu yin haka ba za a hukunta su ba shi yasa. Inda ana hukunta su sauran jama'a na gani ke ga ba za a yi haka ba.
To ta fannin al'umma kuma fa
zanga zanga wannan zanga zanga ta mata ba za ta wadata.
Me kake gani zai fi wadatawa, wace hanya ce al'umma za ta aikar da sakonta ga hukuma?
Eh to kina ji kamar idan an kama mutum kawai a hukunta shi kawai shi ne. Idan an ka hukunta sauran jama'a sun ka gani wallahi gobe wani ba zai yi ba.
To mun gode da kira daga Kaduna, anan kuma zamu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:51, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da damsawa a garin Doso a wasannin kwallon kafa na kasar na neman kai ga matakin rukuni na daya, inda kungiyoyi daban-daban da suka ilci jahohi guda 8 na kasar ke fafatawa a rukunna guda 2. Rukuni na farko ya hada club din Sonanke na Tilaberi, sai kuma Espoir Football Club ta Zandar da dan kasa Football Club ta Maradi, sai da ta difa. Yanan rukuni dayan ya hada wakilan kungiyoyin jahohin Agadez ta Wadoso da babban birnin Yamai. A wasannin da aka yi a rukuni na farko, Espoir ta Zandar ta sha mamaki a hannun Sonanke ta Tilaberi da ta lalaye ta 2-1. Yanan da Kerne da Sudin Goshi Club din dan kasa Football Club na Maradi ya sabce kansa a hannun Lada ta difa da Cibiyu da biyu. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar din a garin birnin Kwanni, inda aka so a soma wasannin kwallon kafa na babbar hutun ɗan makaranta yau Talata din nan, abin ya ci tura saboda ruwan sama da aka shatata a cikin gari a yammacin wunin yau ya hana a soma waɗannan wasannin waɗanda suka shafi kungiyoyin kwallon kafa guda 8 dake cikin garin waɗanda aka raba rukunna guda 2. Sai dai a nan gaba kwamitin dake tsare-tsare shirye wannan wasar zai ba da sanarwar ranakun da ya kebe domin a soma wannan wasan babban hutun makaranta a garin na birnin Kwanni. Idan muka leka kuma a sassa daban-daban na duniya, yanzu haka abinda ke ci gaba da dokar hankalin jama'a shine gum din da dan wasan kwallon kafa da ke buga ma kungiyar FC Barcelona na kasar Spain cewa da Neymar yayi, inda har yanzu walau ya bada sanarwar ba zai fice ba da kungiyar ta Barcelona ko kuma ya sanar cewa yayi na'am da tayin komawa a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain. Rahotannin da ke buga dama da hauni akan wannan zance sun nuna cewa ɗan wasa na FC Barcelona na ci gaba da kira ga ɗan wasar da kar ya fice daga kungiyar, yayin da takwarorinsa na ƙasar Brazil da ke buga ma club din Paris Saint-Germain na kira gare shi da ya koma Paris Saint-Germain domin can na nasarori suke a nan gaba. Shi ko dan wasan kwallon kafa din nan dan kasar Faransa Kylian Mbappe, wanda manyan club din kwallon kafa na duniya ke ci gaba da ja-in-ja sai dai ƙwarya ta face wajen ganin sun sai dan wasar. Wasu rahotanni da suka fito daga mujallar nan ta kasar Spain mai suna Marca ta yi bayani a yau Talata din nan cewa an samu jituwa tsakanin club din Real de Madrid da AS Monaco club din Kylian Mbappe din, inda za a zuba tsabar kuɗi wuri na kirtawuri har miliyan 180 na euro domin Real de Madrid din ta sayi dan wasan matashi dan kasar Faransa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu sosai da saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma kwanan nan a rikicin Nagorno-Karabakh wanda ya janyo rahotanni da dama kan rutsawa da farar hula da sojoji da kuma wani kankanin yaro. Bayanan da ta fitar ranar 6 ga watan Yuli, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan sassan biyu da su sadakatar da ayyukan soji su kuma haute burin shawara. Cikin bayanan da suka fitar ranar 5 ga watan Yuli, manyan kusoshin kungiyar tsaro da haɗin kai ta tarayyar Turai OSCE a takaice, wato kungiyar Minsk, ta yi kira ga bangarorin da su sadakatar da ayyukan soji, kamar yadda tashin hankali baya haifar da komai sai karuwar tashin hankali kuma baya haifar da komai nagari. Manyan shugabannin sun kuma yi kira ga dukkan bangarorin da su zauna kan kujerar sulhu da zuciya daya. A bayanan farko na 19 ga watan Yuni, shugabannin sun fahimci cewa irin wannan sulhun ne kadai zai kawo dawwammamen zaman lafiya ga jama'ar wannan yankin, wanda suke sa rai da kuma tantancar ci gaba wajen sasanta tashe-tashen hankula. Mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Durajic ya bayyana cewa ranar 6 ga watan Yuni, Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan fargabar jagororin OSCE game da makomar yarjejeniyar ta Minsk saboda sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana-kwanan nan. Majalisar Dinkin Duniya na kira ga dukkan bangarorin da su kaucewa dukkan ayyukan soji, kuma tana kira da babban murya su dauki matakan hana tashe-tashen hankula domin magance ci gaban rikicin. Hawa teburin sulhu akan lokaci shine kadai hanyar warware rikicin da ya kicinyewa mai cike da tashin hankali mai hatsarin gaske, a cewar Mr. Durajic. A nata bangare kuma, Amurka za ta shiga da aiki tare da dukkan sassan da daddiyar tsayayyen manufar Amurka da ke tsakanin shugabannin bangarorin da ke cikin yarjejeniyar Minsk ita ce wajibi na kasa wadda ta hada da dokar Helsinki ta ƙarshe, musamman tanajin da ya hana amfani da ƙarfi ko kuma barazanar amfani da ƙarfi da kare diyaucin ƙasa da yanci ga kowa da kuma bari mutane su zama kumar su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To ga takaitaccen labaran. Sarki kuma mai ba da shawara na kud-da-kud ga shugaba Donald Trump, Jared Kushner, ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni uku a keɓe a yau Talata daga wajen kwamitin tsaro na Majalisar Amurka a ɓangaren binciken gano ko Rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin Amurka da aka yi a shekarar da ta gabata. Babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin na Kushner har ya zuwa yanzu, wanda ya biyo bayan cewar da ya yi shi kansa ko wani a kwamitin kamfe na Trump bai ba da haɗin kai ko kuma bai haɗa kai da Rasha ba wajen taimakawa Trump ya kada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat, wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar Republican Mike Conway ya ce, "Na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya kai tsaye ba kwana-kwana, mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa, har ma kokarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba, wanda ba mu tambaye shi ba, ina mai masa godiya da yadda ya dauki kansa a wannan safiya wajen nuna kwarewa." Ana kyautata zaton Majalisar Wakilan Amurka za su ba da izinin kakabawa Rasha takunkumi a yau Talata sakamakon katsalandin din da ta yi a zaben shugaban Amurka na bara. A lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da Trump ya dauka na sassauta hukuncin da za a yanke wa Rasha, tunda majalisar da tije ta amince da tata dokar. A dukkan majalisin biyu, 'yan majalisin na kiran da a ba su wa'adin tsawon kwanaki 30 don kada ƙuri'a kan duk wani yunkuri da Trump zai yi na ɗage takunkumin na Rasha, kamar rufe rukunan gidajen biyu na Rasha da tsohon shugaba Barack Obama ya yi.
To annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Mamisha, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.